الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مسادوا دسادوا أو أن يمجي na bakwai ga watan Ramadan hijira ta 1445 wanda ta yi daidai da 17 ga watan 3 shekara ta 2024 ta miladiya yau za mu yi majalisi na bakwai a cikin majalisin mu na tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin wannan wata na Ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi muna cikin suratul ahzab yau zamu tashi aya ta 28 insha Allah a cikin wannan sura sai dai a tambaya babu ko akwai wata tambaya da aka turo ta nan kira ne kan ayi nasiha wannan yace bayan sallama ta addinin musulunci ina yi wa malam addu'a Allah ya kara rayuwarsa albarka ya jikan magabatan mu baki daya yace amin yace muna da dan uwa kuma abokin mu da Allah ya yi wa sutura da rufin asiri nan ya mallaki gidan kansa da gidajen haya har ma da kamfani ya samu ya je umra har sau uku amma mun yi da shi ya samu ya soke farali yayi aikin hajji yaki to yace dan Allah muna so a yi masa nasiha da ya samu ya soke farali sannan na biyu abun yana damun mu idan ya ki jin nasihar da ake masa muna da damar mu gurfanar da shi a gaban kotun musulunci don a tursasa masa ya je aikin hajji to na farko dai Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin al-hadith al-qudsi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ruwaito daga Allah Allah ya ce bawana baya bai kusance ni da wani abu da yafi soyuwa gare ni ba irin abin da na farlanta masa to umra karamar hajji ce to inda yana son kusanci da Allah na gaskiya to ya fara soke farali kafin ya je yayi abin da yake sunna da nafila domin a bisa mafi ingancin magana ita umra sunna ce ba farilla ba ce in ma farilla ce a bisa kaulin malaman da suka ce farilla ce suka ce wajiba ce ba kamar hajji ba saboda shi hajji yana daga cikin shikashikan addinin musulunci don haka nasiha yayi ya je ya soke wannan farali domin ita ibada ana yin ta ne ba bisa san rai ba ana yin ta ne bisa bin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma babban manufar shari'ar musulunci shine ta fitar da mutum daga wato kewayen daga da'irar bin san ransa ya zamanto abinda kake so shi zaka yi a'a wannan ba ibada bace ibada shine kai abinda Allah yake so koda kuwa kai a cikin zuciyarka kaga wani ya fi shi dan haka wajibi shine mutum ya kaddamar da farali kafin ya zo ya fara shagaltuwa da ayyukan nafila to amma cewa a gurfanar da shi a kotun addinin musulunci dan a tilasta masa kan ya haji wannan bashi da asali sayyidina umar radiyallahu anhu yana cewa duk wanda ya samu damar yin haji bai yi haji ba to in ya so ma ya mutu ya je ya mutu yana ba yahudi ko yana ba nasari kaga a matsayin sa na khalifa bai ce za mu tilasta shi ya haji ba bayan kuma yana da sultani amma sai ya yi amfani da wa'azi ya ce in ya so ya je ya mutu ba yahudi ko ya mutu ba nasari ya yi gargadi mai kauri saboda haka ba uslubi ba ne a ce za a biyo a tirsasa shi kan cewa dole sai ya yi aiki ko a kai shi kotu ta yi hukunci kan cewar a je a ɗauki kuɗinsa a je a biya masa kuɗin aikin hajji ƙarfi da yaji saboda ta yiwu akwai ba shi da sabil ɗin kuma shi sabil tafarkin zuwa ba abu ne wanda ake gani ba yana da wani uzuri wanda zai hana shi zuwa to almuhim dai sai ya san menene tafarki wanda Allah ya sanya shi zamanto sharaɗin yin aikin hajji to sannan akwai waɗanda suke tambaya akan bashi da ake bayarwa na wato bankunan gwamnati kamar su Medan, kamar BOI Bank of Industry da sauransu, ya halatta mutum ya karba tunda gwamnati ba ta da tsarin ba da lamuni na musulunci ko ya abin yake. Wannan mun sha yin bayani a nan kan cewar shi kudin ruwa ko mai kankantarsa haramun ne, bai halatta mutum ya shiga wannan mu'amalar ba. Kuma mun sha kira din akan cewar abin da yake gabanmu shine mu kokari ta hanyar wakilanmu da kuma manya-manyan jami'an gwamnati kan a tsaya a sanya gwamnati ta bada umarni kamar yadda babban banki ya fitar da tsarin tallafi a bisa yadda ba ta tsarin bayar da bashi da ruwa ba, to a yi ta hanyar da za kamar yadda bankunan musulunci suke yi na mu'amala ba tare da mu'amala da kudin ruwa ba, to su ma waɗannan bankunan za su iya fitar da tsarinsu na tallafin da suke bayarwa ko kuma na jari ko kaya da suke bayarwa ya zamanto bisa tsarin shari'ar musulunci ne. Amma mutum ya yi dan an ce interest din ba shi da yawa, single digit interest, wannan ba hujja ba ne a kan ya zamanto ya halatta mutum ya ci, ko kaɗan bai halatta ba a ci a yi mu'amalar riba. Abdullahi bin Mas'ud yana cewa idan mutum ya baka bashi kada ka karɓi kyauta daga wajensa ko da cikin tafin hannu ne na abincin raƙuminka, to kaga abu ne wanda yake bai kai ya kawo ba. Saboda haka babu zancen a ce interest wanda yake bai kai ya kawo ba, ko kuma a yi masa wani suna daban a ce masa administrative charges da makamantan wannan. Sannan tambaya ta ƙarshe wannan ya ce da yin sauka da yin karatun Alƙur'ani na izu goma da na iya sosai, wanne ne ya fi a wannan wata? Idan dai har za ka iya yin sauka ɗin ko da ta nai maka wahala shi ne ya fi bisa kai ta karanta kawai izu fi goma ɗin. Ka rinƙa ka yi saukar Alƙur'ani ɗin ga baki ɗaya shi ne ya fi. Na farko dai saboda koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi a cikin watan Ramadan darasu da suke da mala'ika Jibril suna saukar Qur'ani ne har a shekarar da zai bar duniya suka yi sauka biyu. Saboda haka yin wannan koyi ne da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi sauka a cikin watan Ramadan idan ya iya. Amma idan bai iya ba to sai ya karanta inda ya sani, kuma wajen karatun inda ya sani din zai iya sanya wani abu a cikin sallah, domin karatun Alƙur'ani a cikin sallah shine ya fi lada, sannan karatun Alƙur'ani daga mushaf, sannan karatun Alƙur'ani daga ba tare da ɗaukan mushaf ba. Dalili na biyu da ya sa ya yi saukar Alƙur'ani ɗin shi ne ya fi saboda hadisin Anas ibn Malik da ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin kowace saukar Alƙur'ani akwai addu'a mustajaba. To don kwaɗayin samun wannan ya yi karatun da zai samu ya yi sauka a cikin watan Ramadan domin ya samu dalilai har guda biyu na karɓar addu'a. Dalili na farko lokacin sauka kamar yadda ya zo a wannan hadisi na Anas. Dalili na biyu kuma abinda ya zo a cikin hadisin Abu Sa'idin al-Khudri da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin ga mai azumi yana da addu'a mustajaba a kowace rana ta azuminsa. To kaga in ya samu wannan dalilai har guda biyu na samun karɓar addu'a to ya hada alkhairi mai girma. Allah ya mana muwafaka. Na'am, bismillah ar-rahman. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن
Allah jalla wa ala yace kunga Al-Qur'ani kenan irin tasirin da yake da shi a cikin zuci yayin da ake karatun sa babu wani zance babu wani abu babu wata waka babu wani kida ba wani abu da zai yi kamar sa babu wani abu da zai yi kamar sa kuma ga nutsuwa ga jin kwarjini ga jin gwadin maganar ga tasirin imani a cikin ruhi wannan shine abin da ya sanya yana daga cikin mu'jizozi na alqur'ani da ayoyi da suke nuna kan cewar hakika babu kamar sa babu wani abu da ya kama da shi huduba ba za ta saka kai wannan ba iya magana ta mai huduba ko waƙe ko kidan gangi ko wani abu na irin abin da ƴan adam suke ba abin da yake da tasiri irin tasirin alqur'ani kamar yanda wani wanda ba musulmi bane ya musulunta babban likita na ido yake cewa tasirin alqur'ani sai kaga wanda zuciyarsa tafi kowa kekashewa cikin larabawan daji amma idan ya ji alqur'ani sai kaga ya sa jikinsa yayi la'asar kaga har wato iya idanunsa sun kwarara da hawaye yana kuka wani kuma kaji saboda wato farin ciki da zai ji da alqur'ani din sai kaga yayi kaga tasirin wannan farin cikin na abin da ya ji na karatun alqur'ani wanda duk wani abu da kake gani na maganganu na duniya da za su sanya tasiri akan mutum ba za su sanya masa irin yadda alqur'ani ya sanya masa ba Allah muna roƙanka ka haskaka zukatanmu da hasken alqur'ani Allah ta'ala ya ce a cikin waɗannan ayoyi ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai girma qul li azwajika ka gaya wa matayenka in kuntunna turidina alhayatad dunya wa zinataha in kun kasance kuna nufin rayuwar duniya da kuma adonta fata'alaina umatti'ukunna to ku zo in ji yadda ku dadi in ba ku mutu'atu talaq wato jiyarwar dadin wadda aka saka yayin da aka sake ta wa usarrihkunna sarahan jamila in sake ku saki kyakkyawa wannan umarni wannan ya koma wato abin bayan gama kissar al-ahzab sai kuma Allah madaukakin sarki ya fuskanci al'umma da bayyana matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam da fitar da tsare-tsaren yanda gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajaba ya kasance domin mu'minai su koyi. Allah ta'ala ya kirawo Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kira na girmamawa da nuna martabarsa da darajarsa, ya ambace shi da matsayinsa na annabci, wanda matsayi ne wanda Allah ne kadai yake bada wannan matsayi. Yace ya kai wannan annabi mai girma, ka gaya ma matanka, matansa da ake nufi matansa na aure. To kamar yanda kusan malaman tafsiri suka hadu a lokacin da wannan aya ta sauka, matan annabi sallallahu alaihi wasallam su tara ne, guda biyar Quraishawa, da Aisha binta Abi Bakr As-Siddiq At-Taymiyya daga kabilan Banu Taym, da Hafsa binta Umar ibn al-Khattab Al-Adawiyya, da Sauda binta Zam'a Al-Amiriyya, da Ummu Habiba ita ce Ramla binta Abi Sufyan Al-Umawiyya, da Ummu Salama Hindu binta Umayya Al-Makhzumiyya. Wannan Qurayshawa ne su biyar. Sannan su hudu kuma ba Qurayshawa ba, da Juwayriya bintul Harith Al-Mustaliqiyya yar bani Al-Mustaliq, da Safiya bintu Huyay ibn Akhtab daga bani Isra'il An-Nudariyya, da Maimuna bintul Harith Al-Hilaliyya, sannan da Zainab bintu Jahash Al-Asadiyya. Su hudu ne matansa a lokacin da aka saukar da wannan ayar. Sababin saukarta shine kamar yanda ya zo a cikin Sahih Muslim, a cewar sun hadu suna tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu wato nafaka, abinda wato ya basu abubuwan bukata na gida, wanda shi kuma a lokacin ba shi da shi. Sun nemi ya wasa'a musu fiye da abin da yake da shi. Kamar yadda waɗanda ba Qurayshawa ba, na ce biyar Qurayshawa, hudu ba Qurayshawa ba. Ai, na faɗa haka ko ban faɗa ba? To kaji an ramma ya ce azumi kake. Na faɗa, na ce biyar Qurayshawa, hudu ba Qurayshawa ba. Su tara su ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya basu. Sahin nawm. To kamar yanda ya zo a hadisin Jabir, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune, matansa sun kewaye shi, sai mutane suka zo suna bakin kofa suna neman a yi musu izini, ba a ba su izini ba. Sayyidina Abubakar ya zo ya nemi a ba shi izini, ba a ba shi izini ba. Sayyidina Umar shi ma ya zo ya nemi a ba shi izini, ba a ba shi izini ba. Can sai aka ce Abubakar da Umar su shigo. Da suka shigo, Sayyidina Umar ganin ba a ba su izini ba, ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya ɓaci. Sai ce to shi kuwa sai ya yi abin da zai faranta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai. Sai ya ce ya Rasulallah, kaga bintu Zaid, wato ‘yar matarsa kenan, ‘yar Zaid ibn Amr ibn Nufayl, ya ce kaga ‘yar baffansa ce, ta zo tana tambaya ta abin da ba ni da shi na nafaka. Ya ce da na samu na cake ta a wuyanta, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kama dariya har haƙoransa suka fito. Sai ce to ka gansu nan, ni ma sun haɗu wai suna neman, sai na ba su wani abu. To sai Sayyidina Abubakar ya yi kan Aisha zai dake ta, shi ma Sayyidina Umar ya fafutuki Hafsa zai dake ta, sai ya ce a'a, sai ya hana su. To amma wannan abin da suka yi sai ya zamanto sanadiyarsa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaurace musu har wata daya yace ba zai kusance su ba ba zai zo wajen su ba har wata daya yayi yaje ya tare a wani bene na sanan a cikin gidansa har aka rinka magana cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa to a hadisin sayyidina umar sai aka ce akan wato hadin baki ne da aka yi tsakanin bangaren aisha da bangaren zainab akan a haramta ma annab sallallahu alaihi wasallam dadewar da yake yi a wajen zainab binti jahash saboda tana bashi zuma ya haramta ma kansa shan zuma din da wannan wato hadin baki da aka yi wa in tazahara alaihi fa inna allaha huwa maulahu to duk waɗannan kissoshin biyu sun hadu to suka hadu dai wanda shine sanadiyar kaurace musu da yayi to da ya kaurace musu wata daya da bayan kwana 29 yana fitowa daga inda ya kaurace musu daga bene ya sako wajen Aisha yaje yana zuwa wajen Aisha sai tace ai rantsuwa kai wata daya yau kuma kwana 29 yace ina tace lissafi nake daya bayan daya sai yace to ai watan kwana 29 ne kuma wannan watan yayi ni kusan ya zama to kwana 29 sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Aisha akwai al'amari da zan gaya miki amma kada ki gaggawa akan ki bani amsa har sai kin yi shawara da mahaifanki Abubakar da Ummu Ruman tace menene sai ya karanta mata waɗannan ayoyi ya ku matan annabi idan kuna son Allah in kuna son rayuwar duniya da adonta to ku zo in ji yadda ku daɗi in ba ku mut'a mut'atul talaq kyautar saki sannan in sake ku kyakkyawan saki in kuma kuna nufin Allah yarda Allah kuke so da ranar da manzansa da ranar lahira to Allah ya tanadan ma masu ihsanin ku masu ihsani ya tanadan muku ku masu ihsani lada mai girma sai tace a kan wannan ne zan nemi shawarar iyayena ka san ba za su umarce ni da in rabu da kai ba ta ce to ni na zaɓi Allah da manzansa da ranar lahira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki kuma ya nuna farin cikinsa sai ta ce to amma ina da bukata ɗaya kar ka gaya wa matanka cewa ga abin da na zaɓa kar ka gaya musu cewa ni ga abin da na zaɓa wato kowa ka kyale ta da rabanta kowa ta sa ta fushi ta hadisin yana nan cikin sahih muslim sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha lam yab'athni muta'annitan walakinahu ba'athani mu'alliman muyassira Allah bai aiko ni mai sanya wa mutane ta'annuti wato mai tsananta wa mutane ba mai takura wa mutane Allah ya aiko ni mai koyarwa mai kuma kawo wa mutane sauki sai ya je bi su ɗaya bayan ɗaya ya ce na tambayi Aisha amma ita Aisha ta zaɓi Allah da manzansa da ranar lahira sai suka ce mu ma muna kan abin da Aisha take duk suka yi to an ce hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da Aisha saboda karancin shekarunta kuma ya ce mata ta je ta nemi shawarar iyayenta don saboda kada karancin shekaru ya sanya ta ba ta yi zurfin tunani ba ta ɗauki abin da yake ba shi ne maslaha ba amma ta shawara da iyayenta sun fi ta sanin maslaha da za su ɗora ta a kai sun fi ta sanin ɓarna da za su kawar da ita daga kai to amma wannan ya nuna falalarta ya sa da ƙarancin shekarunta duk da haka ta ce ba yadda za a yi wato ya zamanto ba ta zaɓi wani abu ba in ba Allah da manzansa ba da ranar lahira to da suka yi wannan shine sai Allah madaukakin sarki ya darajta su ya ba su kima kuma ya ce la yahillu lakan nisa'u min ba'd bayan waɗannan mata ba su halatta a gare ka ba bai sake auren wata mace ba bayan su tunda sun zaɓi Allah da manzansa da ranar lahira Allah ya yarda da su baki ɗaya to a cikin wannan nan Allah madaukakin sarki ya ce musu in kuna son rayuwar duniya ma'anar rayuwar duniya wato yalwa da ni'ima ta duniya da ni'imtuwa a cikin duniya da adonta wato kawarta na wato kayan alatu na tufafi da gwalagwalai da sauran abubuwa waɗanda suke su ne na adon duniya idan wannan kuke so to Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku zo a ba ku mutu'atut talaq. Mutu'atut talaq shine kyauta da ake ba ma mace in an sake ta wanda take sanyaya mata zafin saki wanda a mazhabar Malik mustahabbi ne amma a mazhabar Imam Shafi'i wajibi ne. A walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin. Ga mata da aka saka suna da wato almata jiyarwar daɗi wanda za a bayar da abin da yake ma'ruf. Ana kaddara ta gurgurdan abin da zai rage mata radadin saki da rabuwa da kuma abin da zai taimaka mata ta kula da kanta kafin Allah ya fuwace mata ta samu wani mijin da zai aure ta. Haka ake kaddara shi. To kuma yana daga cikin abin da yake nuna kyakkyawar rabuwa. Don saboda in an rabu ba wai ana yanke alaka bane tunda ƴan uwantaka ta musulunci tana nan. Kuma ta yiwu kuma alakar da Allah madaukakin sarki ya riga ya gitta tana nan. Tunda ƴaƴan mijin sun zamanto ƴaƴanta koda an rabu ba za su taba aurenta ba, ta zamanto muharramarsu. Haka uwarta ta riga ta zamanto kamar uwa a wajen mijin, ba zai taba aurenta ba. ƴaƴanta wanda ba nasu ba, agolansa, ba zai taba aurensu ba. Alaka ta riga ta tabbata. Saboda haka in aka rabu ba yanke alaka ake yi gabaki ɗaya ba, shi yasa ba a son ai rabuwar baran-baran, aka ce ai mutu'atut talaq. Kuma kauli da yake nuna wajabcinta yana da ƙarfi, kamar yadda Ibn Juzay a cikin tafsirinsa, duk da yake malami ne na Malikiya, ya rinjayar da shi, yace domin tunda Allah ya ce haqqan 'alal muttaqin, haƙƙi akan masu tsoron Allah, to ai haƙƙin kowa ne ya ji tsoron Allah. To tunda ku haƙƙi ne akan masu tsoron Allah, ya zamanto wajibi kenan sai an yi. To Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce musu ku zo in ba ku mutu'atut talaq, wato in ba ku mutu'atut talaq kyautar saki, wa usarrihkunna sarahan jamila, sannan in sake ku saki kyakkyawa. Kun ga Allah madaukakin sarki haka ya umarni saki kyakkyawa. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan, haka Allah ya ce. In dai wato ko dai ka rike mace bi ma'ruf da hanya wadda shari'a ta ce a zauna da ita, shine hanyar mutuntawa da darajtawa da abin da yake na sanin ya kamata. Aw tasrihum bi ihsan, ko saki da kyautatawa, shine wa usarrihkunna sarahan jamila, shine tasrihum bi ihsan, saki kyakkyawa. Saki kyakkyawa shine sakin da yake ya bar ma'rufi a tsakani da kuma da yabo kyakkyawar kalma da kuma husnul ahad, tunawa da baya cewa duk da an rabu an yi zaman kirki, da fa kai ne fa kaje kana cewa in ba ita ba sai rijiya akai auren nan, sannan yanzu juyi ya zo an rabu, to kar ka manta da wannan dadin fa da akai. Ita ce fa wanda ka zo kai mata ta sha wahala, kake ka rinka zuwa kana cewa, kana zuwa majalisi kana cewa da Allah a sa ka addu'a ga abinda kake, kana akwai aure da kake nema, duk akai maka wannan. To sannan yanzu kuma dan juyin juya hali ya zo an rabu, sai ka manta da wancan. Gashi ku annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa husnul ahdi min al-iman, tunawa da baya yana daga cikin imani. To tasrihun bi ihsan wa usarrihkunna sarahan jamila shine saki wanda ya kunshi wannan. Amma saki wanda yake za a yi wanda yake tamkar ba a taba haduwa ba, to wannan shine saki wanda musulunci bai san da shi ba, kuma wanda Allah madaukakin sarki bai ba da damar a yi shi ba, tunda dama cewa fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. To Allah yace ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu zai sake su kyakkyawan saki. Wato nan shehu Abdullahi yace min ghairi idrarin wala bid'a, ba tare da cutarwa ba, ba tare da bid'a ba, ba tare da cutarwa ba shine bakantawa da mugustawa da kuma rashin ɗaukan matakai da shari'a ta ce a bi kafin a yi saki, tunda kaga ai wannan ma mataki ne. Wala bid'a, babu bid'a. Bid'a a saki shine kai saki sama da ɗaya ko kai sakin mace tana cikin al'ada, kaga kenan ba wai sakin a hannunka yake za ka yi yadda ka ga dama ba. In tana cikin al'ada ko da komai son ka saki da kake so ka yi, dole ka tsaya sai ta gama sannan ka sake ta. Idan kuma bakin ta bata maka rai kana so ka yanke, baka da damar ka ce zaka sake ta saki biyu ko saki uku, kai bid'a in kai haka, sai dai kai saki ɗaya kawai. Ko kai saki bata gama idda ba ka sake biyar da wani sakin, na biyu akan wannan sakin da kai duk wannan saki ne na bid'a to duk a cikin wannan bai shiga cikin wa usarrih kunna sarahan jamila ba sannan Allah ta'ala yace in kun kasance kuna nufin Allah da rana da manzansa wato ma'ana kuna nufin yardar Allah so kuke ku sami yardar Allah da yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kuma kuna san ranar lahira shine sakamakon lahira aljanna kenan to ku sani cewar Allah ya tanadar ma masu kyautatawa sune ku wai ba a cikin ku akwai masu kyautatawa ba akwai marasa kyautatawa wannan min kunna dinnan ba tab'idiyya bace bayaniya ce Allah ya tanadar muku ku masu kyautatawa lada mai girma kun ga nan Allah ya bayyana fuska biyu ta fuskar ladan da ya ba su girman sa na farko cewa na kyautatawa domin kyautatawa hal jazaul ihsan illa al ihsan na biyu kuma ladan da yace ya tanadar musu lada din kuma yace masa mai girma kuma yace ya tanade shi wanda ya nuna wani muhimmin abu ne wanda Allah da kansa yake cewa ya killace shi ya shirya shi ya adana shi gare su domin wannan ya nuna kan cewa wannan zabin da suka yi na Allah da manzansa da ranar lahira abu ne wanda yake mai girma saboda su mata Allah duk girman su Allah ya sanya su kan cewa suna san kyalekyalen duniya su ma kamar yanda yazo a cikin wani hadisi sun ce ya rasulullah irin abubuwan da mata suke da shi na adan duniya da kyalekyale mu ma a bamu shi yasa ne ma waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka samar da munasaba tsakanin wannan ayar da abin da ya faru bayan yakin al-ahzab na ganima da Allah ya bayar na banu quraiza domin banu quraiza hukuncin da sa'ad ibn mu'adh yayi shine gidajen su za su zamanto ga muhajirin araba shi ga muhajirin araba shi ga muhajirun to kaga zai zamanto manzo sallallahu alaihi wasallam yana da kaso a ciki to amma wannan babu dalili sai dai a ce munasaba ce to amma wannan munasabar daga a cikin abin da zai suka a gare ta shine kissar Zainab kissar Zainab da aka aurar da ita wanda ambatonta zai zo idan abin ya faru kissar auren Zainab ya kasance bayan ya kasance kafin wannan kissar ne to zai zamanto cewa ita ba ta ciki to kuma a zahir saboda fadin Allah madaukakin sarki la yahillu lakan nisa'u min ba'du mata ba su halatta a gare ka ba bayan wannan ya nuna Zainab tana ciki dan tana cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da bayan ta bisa da suka zamanto su ne matan sa har a aljanna to da Allah to wannan shine zabi da Allah madaukakin sarki ya ba ma yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba matan sa to shi at-tahyir idan da aka yi wannan ba saki bane Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake su da wannan ba shi yasa Aisha radiyallahu anha take inkari ga waɗanda suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa yayin da ya musu wannan kauracewa kuma da ya sako ya karanta musu wannan ayar ta ba su zabi suka dauki kan cewa idan mutum ya ba ma mace zabi to saki ya afku da wannan ba ta zabi koda bata zabi cewa za ta zauna tare da shi ba koda bata zabi za ta rabu da shi ba saki ya afku to wannan kaulin da'ifi ne Aisha ta yi inkarin sa tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu zabi ina yaushe ya zamanto saki tabbas bai zamanto saki ba tunda ba a ce wata daga cikin su ta yi idda ba kuma ita ta su suka fi kowa sanin abin da ya wuka na tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ɗaya daga cikin hanyoyi ne da namiji yakan dauki mataki yayin da ya ga mace ta nuna rashin sha'awar zama da shi to sai ya bata zabi yace ya bata zabi ko ta zabi rabuwa da shi ko ta zabi zama tare da shi to in ta zabi rabuwa tace ita ta zabi a rabu ta zabi a sauwake mata to a wajen Imam Malik saki uku ne ba za ta dawo masa ba sai ta sake wani aura sai dai idan ya kayyade yace to na baki zabi ko ki zabi rabuwa da ni saki daya ko saki biyu ko kuma ki zabi zama tare da ni to inda ce ta zabi rabuwa da saki daya ya zama saki daya inda ce ta zabi rabuwa da saki biyu ya zama saki biyu to amma wannan zabi wannan sakin zai zamanto ba'ini ne ko ko raj'i ne na kome ne ko ko babu kome in ta zabi saki daya in ya bata damar saki daya ta zabi saki daya zai zamanto saki ne ba ini ba na komai ba tunda inda za ta zabi cewar inda ta ce ta zabi saki daya kuma sakin ya zamanto na komai me amfanin zabin da ya bata kenan tunda daga ta zaba zai ce to ni kuma na dawo da ke kaga ba tai bai wani ma'ana ba shi yasa suka ce saki ne ba ini ba shi da haƙin komai dole in yana so sai dai ya zo ya sake nema ya zamanto cikin manema in ta yarda sannan a sake daura aure na'am a ai baya son ya ta nuna ba ta son zaman shi kuma baya son rabuwar da ita to shine sai dan kar ya zamanto takura a gare shi ya rabu da ita bayan kuma wata kila ita irin halin su ne na mata take masa tana son zaman amma sai ta nuna ba ta so ka san mata suna da irin wannan abinda take so sai ta nuna ba shi take so ba kamar yanda ya faru Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa Aisha da Hafsa an tunna sawahib Yusuf da yace a sa Abubakar ya salla tace a ya Rasulullah Abubakar yana da raunin zuciya in yayi kuka zai ta yi mutane ba za su ji dadin karatun sa ba yace a ce ma Umar yayi salla har yaje tace ta samu Hafsa tace ki je ki ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu Umar ya sa Umar ita kuma ba ta son Abubakar ya ce a ce shine yake salla saboda ta san ba wanda zai zo matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam a amince a dauke shi kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama to baran gwani to ita ba ta so a ce nata shine yake yin wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an tunna sawahib Yusuf mata suna da wannan abinda suke so amma sai kaga sun boye shi su nufo na abu daban to shi yasa aka ce ayi takhir din ai sai a bama mace a ce to na baki zabi ko ki ci ko mu zauna ko kuma mu rabu in tace rabuwa take so to in kai itlaki baka kayyade ba to saki uku ne saboda haka a kula kar ka ce zaka bama mace zabi baka san hukunci ba ka zo ka koma kana ta kuka kana cewa ba yadda zaka yi in har kana so ka dan bar wata dama to ka ce na baki zabi ko dai rabuwa da saki daya ko kuma mu ci gaba da zama to in ta zabi saki daya in ta zabi saki daya saki ne amma ba'i ne sai ka dawo in ta sai ka dawo bayan ta gama idda ka sake nema an sake ba ta sadaki waɗansu malamai kuma suka ce raji'i ne zaka iya dawo da ita to in raji'i ne me amfanin ka ce zaka ba ta damar to idan ku ta zabi zama tare da mutum to shikenan sai a ci gaba da zama to wannan zabin ya riga ya kare ba za a ce tunda ta zabi zama tare da mutum ba to wannan zabin da ya bata har yanzu yana nan daga baya za ta dawo ta ce to duk da na zabi zama ba ka bani zabi ba to yanzu kuma saki nake so a'a damar ta daya ce ta yi wannan kuma ma ana kayyade shi da majalisi idan majalisin ya tashi bata zaba ba bata dauki mataki ba to wannan haƙin ya riga ya kau ya rushe damar da ake da ita a wannan majalisin ne idan aka tashi aka tafi ya tashi ya fita ko ita ta tashi ta yi tafiyarta ba ta yi hukunci da komai ba to ya nuna kan cewa kenan wannan zaɓin ya riga ya tafi sai a koma status quo ante halin da ake ciki da shine ana nan a cikin aure kuma babu zaɓi to wannan shine ya zamanto asali a cikin wannan sunnar to yayin da suka zaɓi Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da ranar lahira sai Allah ta'ala ya ce ya nisa annabi yanzu sai aka fuskance su da khitabi da sai aka ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika to yanzu da suka zaɓi Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sai suka zamanto ahali kan Allah ya kebance su da zance da shi da su yace ya ku matan wannan annabi mai girma man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyana wanda duk tazo daga cikin ku da aiki na alfasha shine babban zunubi mubayyana wadda take bayyananna wadda take a bayyana take babu wata wato shubha a cikinta yudha'af lahal azabu dhi'fain za a ninka mata azaba ninki biyu yudha'af kamar yadda yake a qira'at jumhur ko kuma yudha'af a cikin qira'ar abu amr a cikin qira'ar Abu Amr ne ko Ibn Kathir da Ibn Amir da yace yudha'af lahal yudha'if lahal azabu dhi'fain ita ce qira'ar Ibn Kathir da Ibn Amir يضعف لها العذاب ضعفين الله زي ننكا متى عذابا ننكي بيو كوكما تا أبو أمر نضاعف لها العذاب ضعفين زام ننكا متى عذابا ننكي بيو وكان ذلك على الله يسيرا وانا مسوكيني أوجان الله با أبند زيحنا الله يوانا وانا وان دي نونا كان شوار وان دي كده مسأي ببا تو إدن يي أبو وان دي كمارا كو تو أقوبسا تافس أناني akan wanda yake koma baya saboda matsayinsa ya cancanci a ce ya guji abinda bai dace da mai wannan matsayin ba to saboda matsayinsu na kasancewar su matan annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen babban gida bai cancance su a ce sun aikata aikin alfahsha ba wannan alfahsha da ake nufi anan asalin ma'anar alfahisha shi duk abinda yake mummuna yawanci ana itlaqinta akan aikin zina to amma wannan ba shi ake nufi ba anan ana nufin duk wani sako wanda yake babba wanda yake ake ganin munin sa duk wanda ta aikata daga cikin su to Allah ya ce zai yi mata ninkin azaba har guda biyu wannan wa'id ne narko ne Allah ta'ala ya musu dan su kiyaye matsayin su sannan yace wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasuli wanda kuma duk tai da'a ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam daga cikin ku wa ta'mal salihah kuma ta aikata aiki kyakkyawa nu'tiha ajraha marratayn za mu zo mata da ladanta ninki biyu ribi biyu za a ninka mata ladanta wanda tai al-qunut ma'anarsa shine atta'a daga cikin ma'anonin al-qunut atta'a wato wanda duk tai da'a ga Allah kuma tai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ta kiyaye haƙƙinsa ta rinka isa matuƙa wajen faranta masa wajen kyautata masa kamar yadda dai suka kasance matan annabi sallallahu alaihi wasallam kullun a cikin abin da zai kyautata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke idan suka ga ransa ya baci ya shiga ya fita sai hankalin su ya tashi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam in yaga iska ta taso sai ya shiga ya fita ya kasa zaune ya kasa tsaye Aisha sai ta ce menene ya rasulullah tana so ta san halin da yake ciki kamar ummu salama da ta ganshi ya ransa ya baci yayi umarni mutane su yi aski a lokacin sulhun hudaybiya suka ki yace zan yi umarni ba za a biyayya a gare ni ba tace ya rasulullah ji kaka ba mu wanzami ya so mai maka aski ta gaya masa haka to suna nan kullun a cikin kokarin faranta masa suke hatta a cikin al'amari wanda yake ba na cikin gida ba na al'umma ma in suka ga ya dame shi to sai ka ga sun yi abu wanda yake zai faranta masa to shine kunuti da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka aikata aiki nagari wato suka aikata aiki nagari na ayyukan ibada da ayyukan ibada na jiki da na dukiya kamar yadda suka kasance suna yi kamar yadda ya kasance gare su bayan mutuwar sa sallallahu alaihi wasallam kullun suna cikin hajji da umra kullun suna cikin yawan aikata hajji da umra da yawan sadaka da yawan kyauta har ma Abdullahi ibn Zubair yace zai yi ma Aisha hajaru zai sa a ce duk wani abu da ta yi na dukiyarta ba zartacce bane in ma ta yi kyauta ga mutum zai iya kwace kyautar Aisha radiyallahu anha tace ita ce za a yi ma hajaru ta kaurace masa ta daina masa magana yayyayi ya shigo wajenta ta ki bashi izini sai wata ran mutane sun zo suna neman izini su shigo wajenta shi ma ya shiga cikin su ya lullube kansa yanda ba za a gani ba da ta ba da izini a shigo sai shi ma ya shigo yana shigowa ya zo yana kuka yana cece yana tuba gare ta sannan ta amince ta dawo tana magana da shi saboda ya ce zai hana ta kyauta har ya yi mata hajaru kun san hajaru ana yi ne akan wanda yake bashi da cikakken hankali dan kai ya barnatar da dukiyarta da dukiyarsa to yana ganin kyautar da take yi wato zai sa dukiyarta ta kare saboda haka tana buƙatar shi a matsayin sa na asibinta tunda yana daga cikin wato yana daga cikin ƴan uwan yana daga cikin wato tunda ɗa ne ɗan ƴar uwarta ne duk da yake shi ba shi da ikon yayi mata hajaru tunda shi ba asibi bane amma yace zai yi wannan bi ma'ana kenan zai sa al-amir yayi mata hajaru to shine tayi masa inkari to sun kasance suna kan wannan ayyukan kyawawa Allah ta'ala ya ce za mu ba ta ladanta wato ninki biyu ai wato kwatankwacin lada ribi biyu na sauran mata abinda sauran mata suka yi na biyayya ga mazajensu da na ayyuka na gari ladan da za a ba su to na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ninki ne na wannan wa atajna laha rizqan karima kuma mun tanada mata arziki mai girma shine a cikin aljanna kari akan abinda Allah ya ba su na sakamakon aiki to kuma akwai falala at-tafaddul falala kari wanda Allah ta'ala ya ba su na kan cewar sun zaba Allah da manzansa da ranar lahira kuma sun dawwama akan da'a ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da ayyuka na gari sannan Allah ta'ala ya sake kiran su yace ya nisa annabi ya ku matan annabi mai girma lastunnaka ahadin minan nisa ku ba kamar wata wa wato daga cikin ba kamar wato wata jama'a ce daga cikin jama'ar mata ba wato ku ba kamar sauran mata bane inittaqaytunna in dai har kun ji tsoron Allah wato in kun ji tsoron saba ma hukuncin Allah kun ji tsoron saba ma yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala taqda'na bil qawl wato wannan ana waqafi akan lastunnaka ahadin minan nisa ku ba kamar sauran mata bane ku ba kamar wani jama'a ce daga cikin jama'ar sauran mata ba wato ku mata ne na daban matan annabi sallallahu alaihi wasallam to idan kun ji tsoron sai a tsaya anan inittaqaytunna wannan ba za a ce ku ba kamar sauran mata bane in kun ji tsoron Allah tunda dai suka zamanto matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai su ba kamar sauran mata bane to inittaqaytunna wannan sharadi ne da jawabin sa zai zo da umarnin in kun ji tsoron Allah fala taqba'na bil qawl kada ku yi taushin zance kada ku tausasa wajen zance da mutane fayatma'a alladhi fi qalbihi marad sai wanda ke da wato cuta a cikin zuciyarsa ya zamanto yana fata yana kauna almarad inda ake nufi cutar shine wato san mata da karkata ya zuwa ga sha'awarsu akwai wanda yake ba zai ga alfarmarsu ba idan suka tausasa magana tare da shi sai ce a'a ko akwai wata dama ne to wanda ku zai yi wannan zaton da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tamkar ai ya mafi muni bisa wanda zai yi wannan zaton ga mahaifiyarsa wanda ta haife shi wanda zai yi da matan annabi sallallahu alaihi wasallam to ai ya in yayi da mahaifiyarsa ma ba abun mamaki bane to amma saboda akwai irin su a cikin mutane akwai irin su a cikin mutane wanda suke da cuta a cikin zuciyarsu wannan hakika ce wanda ya nuna kan cewa zukata akwai zukata lafiyayyu wanda ba a suranta wani abu mummuna tare da su akwai kuma zukata marasa lafiya to wanda ko yake ba shi da lafiya me yake bukata magani yana bukatar likita saboda haka yanzu kuma abinda ake so so ake a dauki masu lafiya akan shari'ar akan hanyar marasa lafiya wai lafiyayyun mutane wanda ba su da cuta a cikin zuciyarsu cutar sha'awa namiji ba shi da cutar sha'awar ba shi da cuta ta sha'awar namiji dan uwansa mace ba ta da cutar sha'awar mace yar uwarta wai su ake so a dauka akan tafarkin masu wannan cutar a ce wannan ai tace dabi'a saboda haka kar a damu da kar a damu maimakon a dauki waɗannan a matsayin marasa lafiya da ya kamata in ma gidan mahaukata za a kai su a kai su gidan mahaukata dan ai musu maganin wannan cutar wai sai a dauka su ne asali kai wanda kake inkarin su kai ne ratsatse kai ne shazi to wannan ba wani abu bane illa bin wa'azin shaydan to akwai mutane wanda suke da wannan cutar sai Allah ya datse hanya wannan ita ce ka'idar da waɗansu malamai suke ɗauka ka'idatu saddud dari'a wato toshe kafar barna kaga asali ba a hana su su yi magana ba tunda magana tsakanin maza da mata babu abin da ya haramta shi akwai dalili da zai sa a yi magana kamar wajen ilimi matan mutane sun zo sun nemi ilimin addini wajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke almajiran Aisha manyan mutane waɗanda suke ba danginta ba kamar Urwa da Al-Qasim su danginta ne ƴaƴan ƴan uwanta ne amma akwai waɗanda suke almajiranta kamar irin su Masruq ibn al-Ajda Abu Aisha kamar su Alqamah bin Qais an-Nakhai da kamar Al-Aswad ibn Yazid an-Nakhai da kuma irin su Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf duk waɗannan manyan almajiran Aisha ne ko ba muharramanta bane kuma sun zo sun dauki ilimi a wajenta sun ji magana a gare ta saboda haka asali babu laifi mutun ya akwai kuma buƙatar mace za ta je kasuwa za ta yi magana da mai sayan kaya haka za ta zo za a ce ta zo ta ba da shaida a gaban alƙali duk akwai abin da zai sa a ji muryar mace to sai Allah madaukakin sarki bai hana su yi zance da waɗanda suke ba muharraman su ba amma sai ya sa musu ka'ida yace fala tahba'na bil qawl kada ku tausasa magana wato taushin zance saboda in ta muryar mace yadda take daga murya za ta iya jan hankali to kada ta yi wannan wato maganar wanda ba shi da tsarkin zuci mai dauda a cikin zuciyarsa zai soma tunanin wani abu fa yatma alladhi fi qalbihi wannan tama'a din sai ya soma tunanin wani abu ya soma zayyana masa kamar yanda Allah ta'ala a ƙarshen surar zai zo in tubidu shay'an aw tukhfuhu fa inna allaha kana bi kulli shay'in alima umma kun boye wani abu ko kun bayyana shi Allah ya san komai domin akan wani ne wanda yake a cikin zuciyarsa yake cewa shi ku in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Aisha zai aura sai Allah ya ce wallahu la yastahi min wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada baya gamata baya kasancewa a gare ku ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ku auri matansa a bayansa har abada to sai Allah ya ce in tubdu shay'an aw tukhfuhu in ma kun bayyana wani abu ko ma kun boye shi fa inna allaha kana bi kulli shay'in alima kaga wanda ya boye wannan ya san da shi ake Allah kenan tun a lokacin nan sai ka tsarkake zuciyarka kun ga haka Allah yake tsarkake mu musulmi tsarkakan mutane ne masu tsarkin zuciya ne hatta abubuwa na dauda dake zuwa wajensu an nuna musu yadda za su yake shi yayin da mutum kan rabu da abin da hatta ba wanda ya sani daga kai sai Allah sai mahaliccinka amma ka tsarkake zuciyarka daga gare shi to wannan wani tsarki ake bukata daga dan adam fiye da wannan ba wanda ya sani daga kai sai Allah amma Allah ya maka wa'azi ka ji wa'azin Allah ka fitar da shi daga cikin zuciyarka to wannan shine ainihin tsoron Allah to nan sai Allah ya toshe kafar barna shari'a tana da wannan abu wanda yake asalin sa halal ne to sai a hana shi dan kada ya kai ya zuwa ga barna nan sai aka ce kada su tausasa zance idan suka yi tsakanin su da mijin su zasu amma tsakanin su da wanda ake ganin zai iya yiwuwa yana da cuta a cikin zuciyarsa to kada su yi tunda ba san wanda zasu yi magana da shi ba ta yi wanda zasu yi magana da shi mai tsarkin zuci ne saboda haka ko an tausasa zance tare da shi ba abin da zai shiga zuciyarsa amma saboda akwai waɗanda suke su ba su da wannan tsarkin zucin sai aka toshe wannan kafar barnar dan kar ta kai ya zuwa ga baci to wannan shine inda ake rinjayar da mafsada akan almaslaha wa qulna qawlan ma'rufa aka ce ku faɗi magana wadda take sananna wadda take karɓaɓɓa magana ta ya kamata wadda take babu wato tausasawa da nuna wadda take nisa daga jefa wani abu wanda yake wanda yake na zargi wanda yake na sanya a ce a'a to wannan ko me ake nufi ko akwai wani abu a cikin wannan yanda dai ƴan duniya suke to aka kada ku ɗauki wannan hanyar Allah ya ce wa qulna qawlan ma'rufa to sai mu tashi anan wa qarna fi buyuti kunna insha Allah Allah ka ba mu tsarkin zuci Allah ka tsarkake zukatanmu kuma ka sanya mu masu ganin girman martabarka da martabar manzanka sallallahu alaihi wasallam da ahlinsa da zurriyarsa sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك